مسره السلامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan safiya ta Lahadi 1 ga watan Jumada Ula shekara ta 1435 bayan jira'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 2 ga watan Maris na shekara ta 2014. Shirin fatan rama dai shiri ne da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa zuwa ga malam akan lambobin waya 0805544413, wato 0805544413, ko kuma 0701776442, wato 0701776442, ko kuma dai 0706040155, wato 0706040155. Haka zalika za ku yi aiko da tambayoyinku akan adireshin mu na email a faturrahama@yahoo.com, ko kuma ta shafin faturrahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar kullum dai muna tare da Sheikh Malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الإمام صلى الله عليه وسلم أن الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسيها تنا إيدة تشكين من ين أيوكا وند الله تعالى يدورا شيء ويان النبا وانسا دمان زننسا دبكا وسمتان كريكي su kasance masu nasiha da fadar gaskiya da fadakarwa da tunatarwa da jan hankali ga waɗanda ake ganin sun gafala ko sun manta ko sun saki hanya. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi sahihi, hadisin Tamim ibn Aws al-Dari, wanda Imam Muslim ya rawaito, ya gaya mana cewa addini ma ka cukam shi ne ita wannan nasiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha, addinun nasiha, addinun nasiha. Ya maimaita wannan har sau uku, addini nasiha ne, addini nasiha ne, addini nasiha ne. Sahabbai suka ce kulna liman ya rasulullah, nasiha gawa. Annabi ya fassara musu da cewa billahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimin wa ammatihim, nasiha ne ga Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da sauran jama'ar musulmi. Allah ta'ala ya gaya mana cewa nasiha aikin annabawa ne, kamar yadda annabi Nuhu yake cewa inni lakum nasihun amin wa ana lakum nasihun amin, ni mai nasiha ne ko mai amana gare ku. Haka nan annabi Salih yake cewa wa ansahu lakum wa alamu min Allahi ma la ta'lamun, ina muku nasiha kuma na san abinda ba ku sani ba dangane da Allah. Kuma Allah ta'ala ya nuna cewa duk mutumin da ya kasa yin wani abu na aikin da yake wajibi saboda ba zai iya ba, to matukar dai yayi nasiha ga Allah da manzansa, to ba shi da laifi. Allah ta'ala yake cewa laysa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal mu'minina min sabil wallahu ghafurur rahim. Allah ta'ala yake cewa laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda, babu laifi akan masu rauni ko marasa lafiya, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, ko kuma wadanda ba su da abin da za su iya daukan nauyin kansu su ta jihadi fi sabilillah, ko dan rauni ko dan rashin lafiya ko dan rashin abin hawa ko abin da yake na guziri, to wannan babu wani damuwa ko kunci a tare da su ko laifi. Idza nasahu lillahi wa rasulihi, matukar sun yi nasiha ga Allah, sun yi nasiha ga manzansa. Ubangiji ta'ala ya nuna cewa nasiha wani abu ne wanda idan mutum yayi yana sauke masa wani nauyi wanda ya kasa saukewa kansa. A nasiha ga Allah ta'ala shine mutum ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ya biya haƙƙin Allah ta'ala dangane da idarsa, dangane da aikinsa, dangane da dawarsa, dangane da karantarwarsa, ya tsaya da haƙƙoƙin da Ubangiji ta'ala ya dora a wuyansa. nasiha ga littafin Allah shine mutum yayi kokari yayi fafutuka yaga cewa ya koyi karatun sa ya san ma'anonin sa kuma yayi aiki da abinda littafin Allah din ya kunsa kuma ya kira mutane zuwa ga abinda littafin Allah ya karanta nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallama shine imani da shi da san sa da yi masa biyayya da taimakon sunnar sa da gabatar da hanyar sa da koyarwarsa akan kowace irin koyarwa da kuma yin kokari wajen san dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake so nasiha ga shugabannin musulmi da sauran jama'an musulmi kuma shine ya so musu alkhairi kuma ya ki musu sharri yayi kokari iya iya wasa wajen yaga cewa ya tabbatar musu da abin da yake alkhairi ne kuma ya kawar musu da abin da yake ko ya kare su daga abin da yake sharri ne ya sanar da wanda yake jahili a cikin su ya karantar da shi ya shiryar da wanda yake karkatacce a cikin su ya tunatar da wanda yake gafalalle wanda ya bujire ya yi masa wa'azi ya yi kira zuwa ga ubangijinsa da hikima da kyakkyawan wa'azi da kuma almujadala wato jayayyar da take ta hanyar da take mai kyau ya bi dukkan wata hanyar da yake ga zai tabbatar wa da ƴan uwansa musulmi abinda yake maslaha ne gare su yayi iya iya wasa wajen hada tsakanin su da sulhu tsakanin su da sasanta tsakanin su a ba tare da wato la'akari da wani bambanci na yare ko kabila ba ko kuma gari wannan ita ce nasiha a dunkule da Allah ta'ala wa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ce addini nasiha tana da amfani amfanannuka masu yawa cikin amfanin nasiha addinin bawa ba zai cika ba sai ta hanyar nasiha kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce ma addinin gaba daya daga cikin amfanin nasiha shine mai nasiha ya sani mai nasiha ga Allah da manzonsa da sauran halittu da littafin Allah ya sani cewa wannan aikin da yake yi yana daga cikin manyan ayyukan da suke kusantar da shi zuwa ga Allah ubangijin talikai babu abinda bawa zai kusanci Allah da shi kamar ya danna zuciyarsa ya haƙurantar da ita bisa kan hanyar nasiha ta shari'a wacce mai nasiha a irin wannan tafarki yana cikin ibada ce mai dorewa sawa'un ya tashi ne ko ya zauna ko yana aiki ko ya bar aikin shi yasa Allah ta'ala yake cewa laysa 'alal marda laysa 'alal du'afa'i wala 'alal maza wala 'alal ladina la yajiduna ma yanfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi matukar dai waɗannan da ba za su iya fita tare da kai ba ya rasulullahi su je jihadi to ba su da laifi matukar dai rashin lafiya wato da rauni ko rashin abinda za su yi guzuri ya hana su matukar za su tsaya da nasiha ga Allah da manzansa saboda haka wanda ya tsaya da aikin nasiha ga Allah da manzansa to koda ya kasa yin wani abu na addini to babu shakka wannan yana tare da masu aikatawar yana tare da masu aikin cikin lada Ubangiji ta'ala zai bashi lada akan wannan sannan kuma Allah ta'ala yana sassautawa wanda yake tsayawa da aikin nasiha yana sassauta masa al'amura da dama waɗanda ba a tsammanin za su yi kuma duk mutumin da yake kwaramniya da kai kawo wajen abin da yake nasiha ne ga al'ummar musulmi to babu shakka zai yi nasara akan abin da yake fafutuka a kansa idan ma har aka yi rashin dace wanda bai cika faruwa ba aka yi rashin dace bai yi nasara ba to abinda ya kasa aikatawa saboda gajiyawarsa saboda kasawarsa to Allah ta'ala zai bashi ladansa shi yasa Allah ta'ala ce man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wanda duk zai fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sannan mutuwa ta riske shi kafin ya kai gurin hijirarsa Allah ya ce faqad waqa ajruhu 'ala Allah to wannan ladansa ya tabbata a gurin Allah sannan mai nasiha ya kubutar da kansa daga yaudara da algush ga ƴan uwansa musulmi duk mutumin da zai boye wa musulmi abinda ya kamata ya sanar da shi duk mutumin da zai koyo musulmi karantar wanda ya kamata ya masa, to abu shakka yayi masa algush, yayi masa kwangi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man gashana fa laysa minna, wanda duk ya mana algush to ba mu bashi. Shi yasa alqur'ani yake kiran bayan Allah gaba ɗaya zuwa ga halayya mafiya kyau, yake kiran su zuwa ga wannan tafarki na nasiha ga juna, wanda shine asasin addinin musulunci, shine ginshikin sa da addinin musulunci yake tsayuwa a kansa. Kuma alqur'ani ya bayyana falalar haka a cikin dukkan komai, wanda duk yayi kira zuwa ga Allah da manzo, yayi kira zuwa ga Allah da tafarkin sa, to babu shakka wannan yabi tafarkin manzannin Allah, wanda yabi tafarkin manzannin Allah shine wanda yake samun rabauta a duniya da lahira. Allah ka samu dace.
To amin summa amin. Tunda mu tafarko dai a wannan rana ta fito ne daga maman Ihsan, wanda ke cewa shari'a ta halatta tsarkin hoji, to shin hakan ya hada har da mata?
A tsarkin hoji tsarki ne na maza, shi yasa tsarkin ruwa ake kiransa tsarkin mata. Saboda haka mace ba ta yin istijmar na maza ne.
Sai tambayar da ta fito daga hannun Yusuf na Dabo, yake cewa sabulu ne ya fada cikin rijiya sai ruwan yake kamshinsa, shin za a iya yin alwala da wannan ruwa?
Dukkan ruwan da ɗaya daga cikin sofinsa uku ya canza, to ba a yi ibada da shi. Dukkan ruwan da ɗaya daga cikin sifofinsa uku ya canza da abinda ba mazauninsa ba ne, akwai abinda ya canza shi amma mazaunin shi ne, wannan babu komai, amma ba mazaunin shi ba ne, wani abu ne daga baya shigo ya canza shi, ya canza masa kala kamanni, ya tashi daga kamanni na ruwa ya zama wata kala, ko ya canza masa ɗanɗanansa ya zama na baya ɗanɗanan ruwa, ko ya canza masa rihinsa ya zama na in an cin shi nashi yana wani kanshi ko wani wariyin wani abu daban da yazo ya same shi, to wannan ya fita daga ruwan da za a ibada da shi. Saboda haka idan sabulu har ya shiga ruwan ya zama yana ɗanɗanan sabulu ko yana warin sabulu, to wannan ba za a yi ibada da shi ba.
Sai tambayar Ɗahiru Ismail kafin agur, yake cewa mutum ne ya kamata ya fada idan ladan ya ce as-salatu khairu minan nawm da asbahi.
To malamai suna sabani cewa shin as-salatu khairu minan nawm yana cikin alfazul azan ko baya cikin alfazul azan, wato yana cikin lafuzza ko kalmomi na kiran sallah ko baya ciki. Amma magana dai mafi inganci shine yana ciki, saboda shi ma koyarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ya koyar wanda ya ce abu mahzura cewa ya sanya as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah sana ko. Saboda haka kaga tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce asa, kaga ya nuna kenan yana cikin alfazul azan. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sami'tum almu'azzin faqulu misla ma yaqul, idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa. Saboda haka in ya faɗa kai ba sai ka faɗa, domin babu wani abin da aka ruwaito cewa zaka faɗa a wannan bigiran, sai ya shiga cikin umumin faqulu misla ma yaqul. Sabanin hayya ala salah ya al falah, wannan an ruwaito abinda mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah, annabi ya faɗa abin da za ka faɗa. Tunda ba toga ce shi wannan as-salatu khairu minan nawm, ba an ce ka faɗi wani abu, sai kai ma ka maimaita abin da ya faɗa.
Sai tambaya ta gaba take cewa mallam ina son ƙarin haske game da wannan ayar da ke cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'a, daga Najran Zaki.
Wannan wani bangare ne ayar gado da ta zo a cikin suratul nisa, karshen ayar bayan Allah ta'ala ya gama raba gado tsakanin ƴaƴa da iyaye, sai ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a fariyatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Wato aba'ukum wa abna'ukum, da iyayenku da ƴaƴanku, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba za ku san cikin su wane ne yafi kusa da amfanar da ku ba ko yafi amfanar da ku. Wato ba za ku sani ba, iyayenku ne za su fi muku amfani, za su fi wa ƴaƴa amfani ko ƴaƴa ne za su fi wa iyayen amfani, wannan ba za ku sani ba. Allah ta'ala shi ya sani, saboda haka shi yake aje komai muhallinsa. Iyaye ba za su sani ba cewa abinda za su bari na dukiya zai zama mai amfani ga ƴaƴansu fiye da yadda ya amfane su, ko ƴaƴa su mutu su bar wa iyaye dukiya, ba su da sai masaniyar cewa abinda suka bar wa iyayensu na dukiya zai fi amfani gare su sama da su ƴaƴan. saboda wani abu ne da Allah ta'ala shi yafi sani, don haka shi yafi sanin yadda zai sanya maslahohinsa, zai aje komai a inda ya dace. Akwai tafsirai na malamai da suka yi daban-daban akan wannan aya, akwai wadanda suke cewa ana maganar lahira ne, ana magana a lahira, wato uba zai iya ceton dansa da zai iya ceton ubansa, ko uba za a iya daukaka darajarsa saboda dansa, da za a iya daukaka darajarsa saboda ubansa. To idan uba ya shiga aljanna, dansa kuma ya shiga aljanna, amma darajarsa bata kai ta uban ba, ya zama na an daukaka dan ya kawo ubansa a daraja saboda darajar uban, ko kuma da ya zama darajarsa a sama, uba kuma darajarsa bata kai ta dan ba, amma duk sun shiga aljanna, za a iya tallafa wa uban ya kama ya kai darajar dansa. To cikin ku a nan duniya ba wanda ya san wane ne zai fi wani amfani a can. Haka nan wajen ceto, da zai iya ceton ubansa, uba zai iya ceton dansa. A nan duniya ba ku sani ba, an je lahira waye zai ceci wani, ko kuma a nan duniya dangane da dukiyar da za ku bari ta iyaye ce za ta fi amfanar da ƴaƴa, ko ƴaƴa ne za su mutu su bar dukiya ta fi amfanar da iyayensu, wannan duk Allah ta'ala shi ya fi sani.
To sai tambayar Muhammad Jigawa yake cewa mutum ne yake son ya je neman karatun addini amma kuma mahaifinsa ya hana shi, shin ya halatta ya tafi ko da ba da izininsa ba?
To idan har zai iya samun ilimin addinin a nan garinsu ba sai dole ya je wani guba, to sai ya hakura ya zauna ya yi karatun a garinsu. Sai idan ya kasance a garin kakaf babu wanda zai iya koyar da shi, ko ba inda zai je ya koyi addini ya koyi ilimin, ya zama na babu, dole sai ya fita waje. To anan a neman ilimin ya zama wajibi akan sai je yayi, ba zai yi wa iyayensa biyayya akan ya zauna cikin jahilci ba, su a jahilci, shi a jahilci, sauran jama'ar garinsu a jahilci. Anan sai ya lallashe su, ya kwantar musu da hankali, ya je ya nemo ilimin, wataƙila bayan ya dawo su kansu za su ga amfanin hakan, domin zai amfanar da su, ya amfanar da jama'arsa. Amma in ya kasance akwai inda zai karatun kawai dai, wataƙila yana jin cewa in ya fita din ya tafi wani gari zai fi samun karatun fiye da yadda zai samu anan, ko zai fi nutsuwa, ko zai fi kwanto wani abu dai wanda ba wai saboda an rasa karatun ne kwata-kwata ba. To anan ya hakuri ya kwantar da hankalinsa, yi wa iyayensa biyayya, sai ya karatun da zai siya amfani shi.
Wani ya ce, malam naji ana cewa gina banɗaki a cikin ɗaki yana janyo shaiɗanu, shin shari'a me ta ce game da hakan? Daga Ibrahim.
Shari'a bata hana gina banɗaki a cikin ɗaki ba irin yadda ake na zamani. Da can Larabawa kafin zuwan musulunci, da har ma bayan zuwan musulunci, har wasu lokuta a cikin musuluncin ma ba sa yin banɗakuna a cikin gidaje ma kwata-kwata, sai dai a fita bayan gari, mata in sun tashi fita sukan fita da daddare ne. To har lokacin da kissar ifk, lokacin da aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha kage, za ka cewa cikin kissar da take barwa, labarin da take barwa, za ka ji cewa bata san me yake faruwa ba, ita dai ta kwanta ba ta da lafiya, wata rana sun fita za ta ce ta biya bukatarta a wajen gari da dare, sai wata mahaifiyar Musta, Ummu Musta, sai ta tuntube sai ta ce ta isa Musta. To kaga anan tana gaya maka cewa har a wannan lokacin, ita Aisha take cewa har a wannan lokacin ba mu fara yin banɗakuna a gida a gidan daji ba, saboda haka su a da can ba a yi a gida. To yanzu aka da ana yi a gida, har ma aka dawo kuma akwai da za a yi wanda suke cewa soft contents, a yi ma banɗakin a cikin ɗakin, saboda an yi masa tsarin da duk abin da za a yi na ba haya ba anan zai tsaya ba, fita zai yi tafi ya burariya kora shi da ruwa, saboda haka ba zai yi wari ba, ba zai damu kowa ba. Cewa ban dakura matattara shaidanu ne, wannan haka yake, sawan a cikin gida yake ko a cikin daki yake, amma iya ban dakin aka yi magana. Saboda haka in kana da ban daki a cikin gidanka, ko ma ina kake, a inda suka ke matattara shaidanu, ce in mutum yace baya son shaidanu su shigo masa gida, sai daina yin ban dakin ma kwata-kwata. Saboda haka iya nan suke, shi yasa shari'a sai ta shar'anta in zaka shiga ban daki kai addu'a. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الله إنا نيمان كثيرين لك الشيطان من مزنس دماء تنسو إن كشيغا بندذي تشوشيكا كشيغا كفتوه ومتاني أهكا سكير عيوة بابو واندي كوكا cewa saboda ban ɗakin sa yana cikin ɗaki shedanu sun hana shi sakat kila wani ma ban ɗakin nashi ba ɗakin yake ba amma shedanun sun hana shi sakat saboda wasu dalilai a saboda ka shushe ɗaro da inda kazanta suke nan take ko ba ban ɗaki bane ko a gidanka ne inda kake zubar da shara zamana baka tsafta sosai to wannan gurin sharar matattara shedanun ce sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-hushusha muhtadara wannan guraren biyan bukata ku gurare da shedanun suke matattara ta su haka bola ta koda baka yi ban ɗaki a gidanka ba ko ba abin tsakar gidanka ba ko a ɗakinka in ka bana barin shara da bola to kana tanadar wa shedanu wani wata matattara ce so babu abin da ya hana a shar'ance dan kai ban daki ka gina shi a cikin dakin ka zaka tsaftace babu abin da zai cutar da kai
sai sakon da ke cewa malam ina zaune a Kano da iyalina amma kuma a Kaduna nake aiki shin ai na ya kamata na yi kasar
a inda kake aiki inda duk iyalanka suke nan ne mazauninka nan ne garinka wanda ka in anan Kano kake tare da iyalanka in ka dawo Kano zaka cika sallar ka in ka tafi can gurin aikin ka zaka iya kasaru matukar baka shiga jam'i ba in ka shiga jam'in masu cikawa to wajibi ka cika ba zaka shiga jam'i na mazauna gari wasu na jam'i kai kai kasaru amma in kai kai zaka yi sallar ka to kana iya yin kasaru babu wani abu
to sai sakon da ke cewa malam ina son karin bayani akan wannan ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum
wannan aya ce a cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani alaikum anfusakum ku ji da kanku la yadurukum man dhalla idha hadaytum wanda ya bace ba zai cutar da ku matukar kun shirye zuwa ga Allah makomarku gaba ɗaya take kuma ya ba ku labarin kuma zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa so abinda ayat take cewa mu'minai su gyara kansu su yi kokarin tarbiyantar da kansu da aiki da abin da suka karanta ko aka karantar da su na shiriyar Allah umarnin Allah da manzansa su yi kokari a karan kansu su gyaru in sun gyaru wani can da ya bace ya saki hanya ba zai iya cutar da su ba duk abinda zai same su sai abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta musu kullun yusibuna illa ma kataballahu lana babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana bace wasa ba za ta cuce su ba karka ce wasa ba za ta cuce su ba boran da yayi wa shari'a ba zai cuce su ba matukar su sun gyara kawunan su wannan aya ba tana nufin kada mutum in ya gyara kansa kada ya kira kada ya kokarin gyara wani ba kada ya umarni da kyakkyawan abu kada ya hana mummuna wasu haka suka fahimce ta kuma kuskure ne ba haka take nufi ba alkur'ani shi yayi kira ga mu'mini su zama masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ta'ala yana cewa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika hum al-muflihun hum al-muhtadun wa kun zama ku ne mafiya alkhairin al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu wa tanhauna 'anil munkari kuna hana mummuna ubangiji ta'ala ya yabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sifantuwa da ta yi da kyakkyawan da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kuma ya umarce ta cewa a cikin su a samu wata tawaga ta al'umma da za ta rika umarni da kyakkyawan abu tana kira zuwa ga alkhairi tana hana kuma abin da yake mara kyau Allah ta'ala ya kushewa banu Isra'il ya zarge su ya kama su da laifi saboda sun ki umarni da kyakkyawan abu sun ki hana mummuna la ce kanu la yatanahawna an munkarin lo inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da bisa ma kanu yafalu Allah ta'ala ce an tsinewa banu Isra'il akan harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa saboda abinda suka rika yi na ta'addanci da ketare iyaka da saban Allah Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna mummunan aikin da za su aikata labisa ma kanu yafalu Allah ce tir da abinda suke aikatawa Ubangiji ta'ala ya kushe musu saboda abinda suka kasance suna aikatawa na laifi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk sanda mutane suka ga mai laifi ba su hana shi ba to Allah ta'ala in ya tashi saukar da azabar sa zai saukar da azabar da zata kama kowa da kowa ne zata hada kowa da kowa saboda ka ayar ba tana nuna cewa kai in ka gyaru ka kira wani ba yana daga cikin gyaruwar mutum ko gyaruwar mu'minai su kasance masu kiyaye umarni da kyakkyawan abu ko su hana mummuna shine zai shiga karkashin abinda Allah ta'ala yake cewa alaikum anfusakum kuji da kanku yana daga cinji da kai ya kasance kana umarni da kyakkyawan abu kana hana mummuna to in kai wannan kai a karan kanka ke gyaru kai kokari ka gyara wanda suke tare da kai wanda suke kusa da kai to wanda ya bace ya bujire ya kangare yake jin fada yake jin umarni yake jin hani to wannan ba zai cuce ka ba duk abinda zai je ma ya je yayi kansa yayi wa ba zai shafe ka ba ranar gobe kiyama wanda Allah ta'ala zai tashi mutane yin su hisabi kai ba za a yi maka hisabi akan abinda ya aikata ba kai ka sauke nauyin da yake kanka wannan shine abin da aya take koyarwa
to zai tambayar Abubakar da ke cewa halan shin wane ne Ibn Abid Dunya da nake jin malaman hadisi suna yawan ambata
Ibn Abid Dunya marubuci ne daga cikin marubuta hadisi wanda ya fi shahara da wannan alkunya da cewa ana kiran shi Abubakar Abubakar Ibn Abid Dunya malami ne wanda ya yi rubuce-rubuce musamman ma akan abin da ya shafi wa'azi da tattafai na wa'azi na wa'azuzzuka ta hanyar kawo ayoyin alkur'ani da hadisai da kuma kawo wato kissoshi na magabata sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyakkyawan aiki ta hanyar ruwaito kissoshi nasu da maganganunsu da irin faɗakarwarsu da jan kunnensu da tunatarwar da suke yi da irin halayensu wajen ibada wajen tsoron Allah sauraka ya tilin littafai kanana wadanda kowane littafi yana dauke da sunan abinda littafin ya kunsa yana da littafi kamar misali kitabus samt littafin da yake magana akan mutun ya kame bakinsa a daina yawan surutu baya jawo mutun alkhairi ya rubuta littafi kitabus samt ya tattara hadisi wanda suke magana akan wannan ya rubuta littafi sunan shi alwara kitabul wara wato littafin tsantseni wanda ya kawo abubuwan da suke na tsantseni da kokarin kaucewa abin da yake haramun ne koda kuwa mutum zai bar wani abin da yake halal ne domin gudun kai fada haram ya rubuta littafin ar-riqqatu wal buka'u fillah wato karaya zuciya da yin kuka dan Allah shi ma ya ta kawo kisoshi da suke abin da ya rubuta littafin al-mujabu ad-da'wa wato waɗanda ake ansa addu'a su ta kawo cikin sahabbai da kuma tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da irin yadda suke addu'a Allah ta'ala ya ansa ya rubuta kitabul awliya wanda ya faɗi wasu kisoshi na wasu waliyan Allah da irin karamomin da Allah ta'ala ya ba su ya rubuta littafin man asha ba'd al-maut wanda ake zaton ya mutu irin waɗanda ana zaton sun mutu din nan wani ma sai an je an kai shi za a sa shi a kabari kuma ya tashi to ya ta kawo irin kissoshinsu da irin abinda su karka fada bayan sun farfado wanda suka gani a wannan yanayi da suke ciki to irin waɗannan littafan su ya yi ta rubutawa suna da yawan gaske don haya yanzu a bigema akalla ba za a kasa samun sama da 70 ba irin waɗannan littafan da ya rubuta to a cikin abubuwan da yake kawowa akwai wanda yake ya tabbata ta fuskar isnadi akwai wanda kuma bai tabbata ba shi yasa yana kawo komai da isnadi ne ya ce wane ya gaya min shi kuma gurin wane ya ji to wajen ba da labarin waɗanda suka rawaito kissar idan ya kasance mutane ne lafiyayyu ta fuskar ilimi ta fuskar adalci sai a tabbatar da labarin in kuma an samu tangarda a cikin sanadin da ya koro sai a kore labarin sai dai ya kawo tare da bayanin sanadinsa domin waɗanda za su yi hukunci akan labarin da zai bayar to wannan shine Ibn Abid Dunya shine galibi za ga an kawo surwayo a cikin rawahu Ibn Abid Dunya ana nufin a cikin ilimin waɗanda da su tabbata
to sai tambayar Fatima da ke cewa malam menene ingancin cewa lokacin da mace take naƙuda lokaci ne na amsar addu'a
ko wannan yana daga cikin abinda malamai suka ambata saboda wani yanayi ne na matsuwa cikin irin lokacin da muka ambata cikin lokutan amsar addu'a akwai lokacin da ake cikin matsuwa amma yujibul muttar idza da'ahu yakshifu su wa yake ansa addu'ar wanda yake cikin takurwa da matsuwa. To babu shakka yayin da mutum yake cikin naƙuda tana cikin wani hali na garari, na wahala, na matsuwa. To a wannan lokacin ta shiga karkashin waɗanda Allah ta'ala ya ce yana ansa addu'ar su in sun kirawo shi. Wannan shine abinda nake tsammanin malamai sun halalo cikin ambaton matar da take cikin naƙuda. Wallahu a'lam.
To sai tambayar Musa Ahmad wanda yake cewa malami tambayar ta shine ina da kun giya a biya ni amma bana sha, shin malam kudin da kun da ake bani ya halatta na ci, kuma me hukuncin da kun giya?
Da kun giya haramun ne, saboda haka abinda mutum ya same shi ta hanyar haram shi ba haramun ne, saboda haka bai halatta ka abin nan ka ci gaba da wannan sana'ar ba. Allah ta'ala ya tsine wa giya, ya tsine wa mai yin giya, wato wanda yake tatsa giyar ko dafa ta, Allah ya tsine ma wanda yake sayar da ita, da wanda yake saya, da wanda yake dakwanta, da wanda ake yi wa dako a kai masa, duk waɗannan Allah ta'ala ya tsine musu, kamar yadda zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim. Saka wanda yake mai ɗaukanta shine wanda ai sana'ar da kake, annabi ya nasanta sunansa cewa hamilaha, da mai dakwanta. Saboda haka wanda yake dakwanta ya shiga ƙarshen tsinewar Allah. Duk abinda za ka yi na sana'a a ce Allah ta'ala ya tsine mai yin wannan sana'ar, kai ma ka san abinda za ka samu ta wannan hanyar ba halal ba ne, kai ma ka san abinda za ka ci a cikinka haramun ne. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka canza sana'a, ka nemi abinda yake halal don ka koma ga Allah ta'ala, babu wani babban laifi a wuyanka.
Sai tambayar da ke cewa malam, me hukuncin shiga sallah yayin da liman yake ruku'u ko sujada ba kuma tare da yin kabara harama ba? Sako daga Abdullahi Abdulrahman Zubairu.
To in ka shiga sallah ba kai kabara harama ba ka shiga ba, saboda haka kana waje, ko da ka yi sujada ka yi ruku'u duk abinda kai ka gama, to ba sallah kai ba. Kabara harama wajibi ce, farilla ce, rukuni ce. Sai mutum ya yi ta ne ya shiga sallah, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa tahrimu hattakbir wa tahlilu hattaslim, wato kulla sallah shine kabara harama, sannan fita daga sallah kuma shine yin sallama. Saboda haka yayin da kai kabara ka tafi ruku'u, kai kabara ka tafi sujjada, kamar da yawa mutane suna wannan kuskura, in yazo ya samu liman yayi ruku'u, to kawai kabbara ɗaya zai yi tafi ruku'u, kaga bai kabbara harama ba. Saboda haka sai kai kabbara harama sannan kai kabbara zuwa ruku'u, kabbara biyu ce a kanka, ɗaya ta rukuni ɗaya kuma ta sunna. Saboda haka in har kabbara ta rukuni ta kabbara harama, to babu shakka zuwa ka da sallah.
To sai Bashir wanda ke cewa malam, menene hukuncin wanda aka bi shi bashin azumin farilla kuma yake biya?
To ana bin shi, matukar dai ya ci bashin bai biya ba, to ana bin shi, dan Allah ta'ala cewa fa'idatu min ayyamin ukhar, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar, wanda duk cikin ku ba shi da lafiya bai samu yayi azumi ba, ko kuma yayi tafiya bai samu yayi azumi ba, to ya biya a wasu kwanakin daban. Saboda haka bashi ne yana nan wuyansa, kuma ana bin shi, ko ya mutu ana bin shi zai je ga Allah, ana bin shi wannan bashin.
Sai Faruku Uba Amin wanda ke cewa malam, shin ya halatta musulmi ya shiga majami'a don ya ji abin da suke faɗa?
Bai halatta ba. Ya halatta ka shiga wurin da ake janganawa Allah ɗa ba, ko ake dangana Allah mata, ko ake kiran wani ba Allah ba da sunan Allah, wannan haramun ne. Allah ta'ala ya nuna cewa kira wa Allah ɗa ba ƙaramin laifi ba ne. كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وكل ما في السماوات والأرض إلا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله تعالى يكيت وسما تاكو ستأسعجي كسا تككيتي زور وطوس ورور قجي سوى رسنتي ألا نادده kaga ashe ba karamin magana bace, shi yasa a wani gurin Allah ta'ala ya ce kaburat kalimatan taqudu min afwahihim in yaquluna illa kadhiba, kalmar da suke faɗa cewa Allah yana da ta yi girma, babbar kalma ce, abinda suke faɗa din nan ƙarya ce, zunzuro zunta. To a ce ka je gurin ka zauna, me zaka ji? Wannan kalmomin da zaka ji ba kanana bane, kalmomi ne da Allah ta'ala ya nuna cewa a dalilin su zai iya rugurugu da duniyar ma, duk ta kekki sama ta kekki ce kasa ta tsage ta hade wanda suke kanta to ashe kaga Allah ta'ala yana cewa kan nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma hatta fala taq'udu ma'hum innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala ya riga saukar muku a cikin littafi idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu ana izgili da su babu kafirci da izgilin da yafi a cewa Allah da yana da da ko a ce masa uban wani ko a ce ma wani ba shi ba Allah Allah ce to in kuka ji haka to kada ku zauna tare da waɗanda suke wannan innakum idhan mithluhum in kuka zauna ana yin wannan kuna gurin to kuma kun zama kamar su kaga me amfanin ka je ka zauna ana abinda ba za ka iya hana ba cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri fa imma yanzaghannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin Allah ta'ala ce idan kuka ga waɗanda suke kutse a cikin ayoyinmu a cikin dokokinmu fala taq'udu ma'a fa fa'rid anhum Allah ce ka kauda kai daga kansu to kakkaje ka zauna inda suke kakkaje ka saurare su har sai sun bar wannan kutsan sun yi abin da ya dace fala taq'ud ba'da wa imma yunsiyannaka ash-shaytan koda shaytan zai mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin to duk sanda ka tuna koda zaka je ka ga ka zauna a gurin da ake saban Allah bisa mantuwa to da ka tuna to Allah ya ce kada ka ci gaba da zama fala taq'ud ba'da dhikra bayan ka tuna kakka ci gaba da zama tare da mutanen da suke azzalumai saboda haka ba daidai bane kace kana zuwa coci ko majami'a dan ka jami'a ke fada wannan ba addinin ka bai yarda maka wannan ba
sai can da fito daga nan Muhyiddin Galinja da Hussein Abdullahi Sarki Daneji suke cewa dan Allah mallam ai mana bayani akan matakan neman aure a musulunci
to mutumin da zai nemi aure bayan ya nemi kamun kafa da Ubangiji akan Allah ta'ala ya yassare masa ya bashi mata ta kwarai wanda shine farkon abin da bawa zai yi ya nema a wurin Allah kafin shi ya tashi yayi nashi fafutuka ya sa Allah ta'ala a zuciyarsa ya sa cewa wani abu zai na ibada wani abu zai na ya cika addinin sa wani abu zai na ya samar da wata al'umma mai nagarta al'umma mai ma'ana al'umma mai amfani sannan in ya tashi ya nemi macen da take da tarbiya idan mace ce ta nemi mijin da yake da tarbiya yake da addini wanda shine abun farko da mutum ya kamata ya yi la'akari da shi kuma ya sa shi cikin ka'idojinsa kafin ya sanya dukkan wani sharadi to wannan ya zama shine sharadin farko ya zama na zai iya hakuri da kowane sharadi da zai sa amma ba zai iya hakuri da wannan sharadin na addini ba ko da zai sa sharadin sai tana da kyau ko sai tana da dukiya ko sai yar gidan suwane ne ko yar masu hali ko masu sarauta ko masu ilimi to ko mai ma zai saka to ya zama na wani abu ne da zai biyo bayan sharɗanta addininta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fa alayka bi dhati ad-dini taribat yadak Annabi ya ce ana auren mace saboda abu hudu ko dan dukiyarta ko dan kyanta ko dan asalinta ko dan addininta amma ka nemi mai addini ba haka ba ka shiga matsala saboda haka ita ma mace da zamana farkon abin da za ta sa a tunaninta shine ta samu mai addini mai halaye na kwarai wanda ya san ya kamata wanda zai kiyaye mata haƙƙinta wanda zai kiyaye mata haƙƙinta na addini ya kiyaye mata haƙƙinta na rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka amincewa addinin sa yazo muku yana neman aure to ku bashi idan ba ku yi haka ba to za a samu fitina mai girma da barna mai yawa a cikin adoran kasa saboda haka farkon abinda mutum zai sa a ransa wannan ne sharadin farko da zai sa a ransa sannan bayan wannan in ya ga wacce yake tsammanin alkhairi tare da ita to shikenan sai ya bayan ya samu amincewar ta sai ya je ya samu amincewar kuma iyayenta, bayan sun ya nuna mata yana kaurata da aure ta yadda su, to shikenan sai a shiga da magana wato gaban iyaye. To aka shigar da magana gaban iyaye suka amince, to wannan ita shi kira khidma. To kuma a lokacin bai halatta wani mumini musulmi dan uwansa ya zo ce shi ma yana so ba, ba wai kawai daga mutum ya gama ce akan hanya ya ce ina son ki ba shikenan ta haramta, kuma wani ya ce ina son ta ba, wannan ake nufi da khidma ba. Khidma shine an yatluba yadaha min abiha min waliyha, yaje gurin waliyinta ya nemi aurenta. To idan suka yi rukuni a tsakanin su, tana so yana so, iyayen suka amince, to shikenan ya zama ta zama khidma. To wannan shine abinda bai mutunci zai yi, ba ya rika rabewa a hanya yana tarita ba, suna zance iyayen su can ba su san abinda suke yi ba, kullun sai dai in ta fita ko ya fito da ita, to wannan ba daidai bane. To in aka samu wannan, to a gaggauta yin aure, kada a tsaya ai doguwar soyayya. Annabi yana cewa lam ara lil mutahabbaini mithla nikah, ban ga abin da ya dace ga masu son juna ba kamar su yi aure, wannan shine abin da yafi dacewa da su. Saboda haka sai a abin nan sai a aure ta, ya kaddamar da kansa, ya biya sadakinta, a daura musu aure. To kuma daga nan su ci gaba da gina rayuwarsu. Saboda haka babban abin da mutum zai gina wa ƴaƴansa tun farko shine kyakkyawan zabi, babban abin da uwa za ta yi wa ƴaƴanta tun ma kafin ta same su shine kyakkyawan zabin miji da za ta yi musu. In dai haka, to ta fara ba su gata tun daga lokacin ta fara ba su tarbiya.
To sai tambayar Idris yake cewa malam gawa ce aka tsinta ruwa ya kawo ta bakin gaba, kuma ba a san musulmi ne ko kirista ba, to dan Allah malam yaya ya kamata a yi da ita?
To ana duba qara'in, wato alamomi, watakila a jikin gawar ko a aljihunsa, in akwai kaya a jikinsa a gane daga ina, wato a gane musulmi ne, ko daga sutararsa watakila a gane musulmi ne, wanda watakila musulmi su suka fi shiga iri kaza, wanda ba musulmi su suka fi shiga iri kaza, ko a ga wani abin da zai bada ansa kat cewa ba musulmi bane, misali a ga cross a wuyansa, kaga tun daga nan an san cewa ba musulmi bane. Ko kuma a duba nahiyar da inda ruwan ya dauko gawar ta yi, daman yankin duk musulmi ne a gurin, to kaga za a nutsu cewa eh musulmi ne. Ko kuma a yankin daman inda gawar ta zo ba daga bangaren musulmi ta zo ba, idan ma da za a kirawo masu wancan suke wancan yankin za su gane dan uwansu, idan har ba iya ganewa ba, ba a gane musulmin bane ko musulmin bane, kuma guri ne akwai musulmi gunda koda kuma wanda ba musulmi ba, to sai a yi masa sallar. In musulmi ne zaman za ta amfani, in ba musulmi ne sallar ko kun yi masa ba za ta amfane shi ba, ko kuma tunda kun yi ne bisa zato bisa tsammani ba za ta cutar da ku ba. Saboda ka in har akwai cakuɗaɗɗeniya a gurin tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba, kuma babu wata alama da ta bambance cewa wannan daga nan yake wannan daga nan yake, ba ko musulmi ne ko musulmi bane, to shikenan sai ku yi masa sallar.
Sai tambayar Bello Ahmad da kuma Ashir Muhammad da suke cewa mutum ne ya ci bashi kuma ya rasa wanda ke bin sa bashin, idan ya yi sadakar kuɗin da ake bin nasa ya sauke hakkin bashin?
Na'am, idan har ya rasa wanda ya ci bashin a gunsa, to dama abinda zai yi kenan ya yi masa sadaka, ya bada kuɗin musulmi ne, in ba musulmi bane wanda ya ci bashi a gunsa zai yi ya bada da kuɗin, shi ya rabu da kuɗin, kai ya ce shi zai ci kuɗin, ya ba ma wasu masu bukata kuɗin. Amma ya sani da cewa duk sanda mai bashin ya bayyana, to zai dawo masa da kuɗinsa, ba wai shi kenan in ya yi sadaka da shi ba, ko da mutumin ya fito daga baya ya ce ai kai ne ban ganka ba, na neme ka ban ganka ba, don haka na yi sadaka da kuɗinka sai kai haƙuri, a'a, idan in ya gaya masa ya ce to ba komai, na zartar da wannan sadakar da kai shi kenan. Amma in ya ce kuɗinsa yake so zai biya shi.
To sai tambayar Shu'aibu Haruna yake cewa assalamu alaikum malam, dan Allah me ya kamata macen da ke dauke da juna biyu ta yi a musulunci?
To macen da take dauke da juna biyu ba abin da ya kamata ta rika yi illa addu'a, Allah ya sauke ta lafiya kuma ya sa abinda za ta haifa ya zamana mai amfani ne ga gare ta da kuma sauran al'ummar musulmi. Wannan shine babban abinda za ta rika yi. Addu'a na san da watakila tambayar ba ta wuce wannan ba. Bana jin wai ko tana nufin me za ta yi ta haihu cikin sauki ko tana nufin me za ta rika nema gurin Allah. Ta rika nema Allah ya sauka ta ya sa ta sauka lafiya. Kuma abinda za ta haifa ya kasance mai amfani ne, ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa, mai amfani ne ga al'ummar musulmi. Wannan shine babban abinda za ta yi ta yi.
Sai tambayar da ke cewa malam, wai menene hukuncin wanda yana cikin jirgin sama da lokacin sallah ya kuma ya tashi ya sallarsa daga Ali Isa?
Ba komai, mutum zai iya sallah a jirgin sama matukar dai ya san cewa kafin ya je gurin da zai je lokacin sallar ya fita, tun ya hau jirgi a sannan jirgin zai yi tafiya mai tsawo ta yadda shi ga lokacin sallah yayi, in yace sai ya bari jirgi ya sauka to lokacin wannan sallar zai fita, to zai yi sallah a yanayin da yake ciki. In zai iya yi a tsaye yayi, in ba zai iya a tsaye ba yayi a zaune. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an tambaye shi akan sallah a cikin jirgin ruwa, ce lokacin can babu jirgin sama, tambaye shi a cikin jirgin ruwa, yace su yi sallah a tsaye, in za su iya, in ba za su iya ba su yi a zaune. Saboda haka in har sallar ta kama to mutum sai ya yi, kuma duk inda yake fuskanta shikenan, tunda ba za ka canza masa alƙibla ba saboda za ka yi sallah. Duk inda yake fuskanta nan za ka, inda kujeranka kai ma take nan za ka yi sallar. Ba za ka bar sallar ta wuce ka ba, saboda Allah ya ce inna salata kanat al mu'mina kitaban mawquta. Allah ya sanya sallah ga mu'minai wani farali ne mai lokaci, saboda haka ba a yarda lokacin ya wuce, matukar dai ba akwai wata wata rukhsa, wani sauki na shari'a ba, kamar matafiyin da akai masa sauki yayin jam'u ta'khir. To shi ma in yana ganin cewa zai iya samun jam'u ta'khir, wato sallar bai yi sallah azhar ba, amma yana jin cewa kafin ya je, in ya je can wancan lokacin la'asar ta yi, to sai ya jinkirta sallar azhar. In sallar azhar ce misali ya hau, amma yana ga in kafin ya sauka sallar azhar za ta wuce amma zai sami la'asar, to sai ya haɗe, sai ya bari ya sauka sai ya azhar din da la'asar. In kuma ya a filin jirgin sama ya samu yayi azhar da la'asar din, shikenan zai iya hada su, ko a lokacin azhar ne zai iya hada azhar da la'asar ya jam'u taqdim. Idan kuma bai samu haka ba, har ya shiga jirgi sai iya jinkirta azhar din, sai ya je garin da zai yi. Amma in ya kasance sallah ce wacce za ta iya wucewa, misali asuba ce ta riske shi a cikin jirgi kafin a sauka rana ta hudu, kaga ita babu wani magana sai ya yi jam'u ta'khir ko abin nan, to kaga anan sai ya sallasa a cikin jirgi.
To sai tambayar Anas Shu'aibu ne yake cewa malam, me matsayin kuɗin da ake baiwa mawaki, shin halak ne?
To mutum ya zama sana'arsa shine yana yaban wani ana biyan shi, wannan ba musulunci ba sana'a ba ce, ba sana'a ba ce ka zauna kawai kana rubuta ma wasu waka ana biyan ka, musulunci bai tabbatar da wannan ba. Akwai waƙe da dacen ake yi, waƙe na rubuce na abin, amma ba a mai da shi sana'a ba, kamar irin su Abdullahi ibn Rawaha, irin su Hassan ibn Thabit, duk waɗannan suna rubuta waƙe kuma suna rera, amma kuma ba wannan ce sana'arsu ba, saboda shi musu su ake gina al'umma, haka kawai a zauna yana zama sana'ar ka waƙa, wannan ba gina al'umma ba ne. Idan mutum a karan kansa ya ɗauki abin da yake da shi ya baka, ya yi maka kyauta, wannan babu wani abu, shi ya ga dama ya baka. Amma kada ka je kai ta bambaɗanci don a baka, wannan baya halatta a musulunci.
Sai tambayar Aminullah Ilyas Adam yake cewa malam, menene hukuncin wanda baya girmama malamai da kuma waɗanda suka girme shi?
To wannan matsala ce ba ƙarama ba, kuma tangarɗa ce dangane da ɗabi'ar mutum da zamana baya girmama malamai ko baya girmama manyansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana, ba ruwanmu da wanda ba zai girmama babban cikinmu ba, ba kuma zai tausaya wa ƙaramin cikinmu ba. Saboda haka shi musulunci yana so babba karami ya girmama babba, babba ya tausaya wa karami. Haka musulunci ya sanya tsarin har ko da yaushe ana son babba a bashi girman sa, musamman wanda yake da ilimi, ilimi na addini. To su malamai kamar yadda annabi yake cewa ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Annabi yake cewa malamai magada annabawa ne, annabawa ba su bar gadon kuɗi ba, inda suka bar gado shine ilimi. Wanda ya samu ilimi to ya samu kaso wanda yake mai tsoka. To saboda haka wannan kujerar da suke kai kujera ce ta annabawa, matsayi ne suke ga suka gada na annabawa. Don haka in ka girmama anan ba wai sun ka girmama su bane saboda zatin su, saboda wani shi wani ne kake girmamawa, a kana girma saboda matsayin kake girmamawa. Kamar idan ka wulakanta su ba wai ka wulakanta mutum saboda karan kansa bane, kana wulakanta matsayin ne. To kaga wannan yana da hadari kwarai da gaske, tunda har Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya dora su akan wannan matsayin. Ko da a ce zaka ga wani abin da bai dace tattare da su ba, malamai malinta ba tana nufin isma ba, ba wai tana nufin mutum ya zama kamar mala'ika ne ba, baya sabo. Babu shakka laifin babba yafi muni sama da laifin wanda ba babba ba. Laifin mai ilimi yafi muni sama da laifin jahili. To laifin babba mai shekaru yafi muni sama da laifin yaro karami. To amma duk da haka dole ne a fahimci cewa dan mutum yana malami zai iya yin kuskure, zai iya yin ba daidai ba, shedan zai iya ribatarsa wani lokaci. To amma har kullun sai a duba a ga menene alherinsa, alherinsa da yake da shi a cikin al'umma sai ya cece shi. Kada saboda wani laifinsa guda daya ko guda biyu ko guda uku tattara alheransa 100 gaba daya a watsar da su, wannan ba ai adalci ba. Ko da mutum ne wanda yake gama gari kai ma irin wannan kunci ba kai masa adalci ba, balle wanda yake malami. Saboda haka idan ka samu shi da kuskure ɗaya ko biyu ko uku ko fiye da haka, to sai ka auna me yafi yawa cikin ayyukansa. Mu sani har ta ranar gobe kiyama Ubangiji Rabbul Izza awo zai yi kafin yi mana sakamako. Aunawa ake yi, ba wai Allah Ta'ala yana sakan kama waɗanda ba su da laifi ba ne kwata-kwata, wanda kuma suke da laifi ko yaya ne aka yi su wuta, a'a. Cewa aka yi faman saqulat mawazinuhum fa huwa fi 'ayshatin radiya ko fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhum fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Saboda Ubangiji cewa wanda la'amunansa suka yi na lada suka yi nauyi, ashe kaga yana da waɗanda suke na laifuka amma ba su yi nauyi ba, to masu nauyin sai suka cece shi. To idan wannan mahaliccinmu gaba daya shi ne ya mana wannan mu'amala, don me kai za ka yi wa ɗan uwanka musulmi ko ma wanda yake malami mu'amalar da take ta saba mu wannan? Saboda haka sai ka duba ka ga alherinsa. Annabi yana cewa idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabas, idan ruwa ya kai kula biyu to karaman najasa ba ta lalata shi ba. Saboda haka sai ka duba ka ga cewa alkhairansa suna da yawa, to alkhairansa su cece shi. Kada in bari wannan tuntube nashi ko wani kuskure nashi gaba ɗaya sa a watsar da shi. To haka babba shi ma a shekaru yana da haƙƙi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo ruwa za a bayar ya ce kabbir, fara da babba. To haka ake so albawa kowa matsayinsa, shine fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana.
Ki sai tambayar Garba Sani Bibeji da ke cewa malamin da Allah menene laifin wanda ya yi wa mutum kazafi?
To kazafi, mu a kalmar kazafi a gurinmu tana da fadi a Hausance, an ce kazafi ka jefe shi da wani abin da bai yi ba. To amma a Larabci ka ce kazafi ka jefe shi da cewa shi ba dan halal ba ne, to ka ce shi dan zina ne ko dan shege ne. To wannan a gurin a musulunci duk mutumin da ya yi ma wani wannan akwai bulala 80 da ake masa. Mutukar dai ka jefi mutum da irin wannan cewa ko ka duba mace ka ce mazinaciya ce ko ka ce wani dan zina ne, to wannan in mutum ya yi hare aka tabbatar da wannan, aka samu shaidu, aka tabbatar da ya faɗi haka bisa shaidu adalai, to abinda ake masa bulala 80. Akwai kuma kazafi da mu muke kira kazafi, mutum ka yi masa ƙarya ko kace ya faɗi magana alalin bai faɗa ba. Duk a Hausa muna kiranta kazafi, to wani ba ita ce zaka mutum bulala ba, wanda kai mutum ƙarya to kai masa ƙarya. Saboda haka in yana son ya bi haƙƙin sa, yana zuwa gan alƙali ya ce to wane ya mun ƙarya abinda ban yi ba, yace nayi. To anan shi kuma alƙali zai iya duba ya ga wani irin horo ne daidai da kai. Shari'a bata aje haddi ba akan irin wannan. Saboda kalmar kazafi tana da faɗi a Hausa. Mukan ce wane ya mun kazafi, ma'ana ya zo ya faɗi ƙarya, ya ce ni na faɗa kuma ban faɗa ba, ko ya ce na zagi wani, ni kuma ban zage shi ba, ko ya ce na ci kuɗi alhalin ban ci kuɗi ba. Wannan duk sunan shi kazafi a Hausa, amma ba shi ne kazafi wanda aka sanya wa haddi ba. Kazafi abinda zai taɓa mutuncin mutum, a ce da shi ko mazinaci, ko a ce da shi ɗan zina, ko a dube ta a kira ta ɗan zina alhalin ba, ko mazinaciya da sauransu. Wannan shi ne ake wa haddin kazafi.
Tuma sha Allah, mala Allah ya saka da alkhairi. Masauraro duka a nan muka ga ƙarshen shirin a wannan rana ta Lahadi. Sai dai za ku iya ƙara sauraro maimaitawar shirin da aka saurara a jiya da kuma na yau ɗin, ranakun Talata da Alhamis da misalin ƙarfe 2 na rana. Kafin misalama kuma za ku yi aiko da sakonninku a kan lambobin waya 0805544413, ko kuma 0707778442, ko kuma kan 0703640455. Haka zalika za ku aiko da sakonku ta adireshin mu na email akan faturahma@yahoo.com, ko kuma ta shafin Faturar Rahama da ke dandalin nan na sada zumunta, wato Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a Zanguna FM, da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a Zanguyar Nazarin Shari'a da Addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, da kuma wanda ya tattara mana sautin a bisa na'ura Bashir Idris Gonko. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa ku biye mu a wani makon idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.